بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم مدعا كتن شوى تاريكو أتكين وني سابا شرنا فتوين رحمة شرنا دا كباكو ياما دمو أكو دا تنبيوكو وأن دا سكشا في أدني دا رأي وازوا كمالا دمو السام مفتا وما أنا إياي كما دا ساقوان تنبيو نيري تهينير أيكو دا بيتشن ساقوان تكس أكل لمر ويا سفري تكو سفري بيار 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 هدو 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 أكو kuma 070 7 6442 sai kuma sakon WhatsApp akan 070 360414 kuma cikin addressin email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 13 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1439 da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da biyu ga watan Disamba na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsakiyar dakarar shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin wannan tambaye naku. Ni kuma sunana ana Idris Safin, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Assalamu bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بينها كأم أمة سورة لما أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى تكن سورة الشورى ينشوى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وبنجي سبحانه وتعالى وأن الآية ينشوى دعتي الله zai yalwata arziki ga bayansa labagaw fil ardi da sun yi zalunci a bayan ƙasa walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da abin da ya dama daidai gwargwado innahu bi ibadihi khabirun basir lalle shi ga bayansa mai cikakken sani ne kuma mai gani ne game da abin da suke ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi halitta ya kuma jijita abin da ya halitta ya sanya komai yana tafiya bisa tsari bisa daidaito yadda za a samu rayuwa wacce za ta zama maslaha ce ga ɗan adam rayuwa ce daidaitacciya ga ɗan adam shi sa komai ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi daidai da yadda ya kamata ya kasance ubangiji subhanahu wataala ya ba wa ɗan adam rayuwarsa tsorai da zai yi kasance iyakantacce ne wanda yake tafiya tare da kamalar hankalinsa da a ce ran ɗan adam zai yi tsawo matuƙa fiye da yadda yake yanzu da an samu matsala bayan cikar hankalinsa da ƙaruwar hankalinsa da haɓakar hankalinsa domin wannan zai taimaka wajen zaƙuro hanyoyin samun arziki da yawa wanda kuma arzikin na idan ya yi yawa zai lalata rayuwa zai alɓanta rayuwa ta ɗan adam jinsin ɗan adam ba zai iya rayuwa mai daɗi ba abin mamaki za ka ga cewa ɗan adam yana kashe na kusa da shi wanda ya fi kowa ma kusanci da shi saboda maganar arziki ko saboda maganar wadata Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wasu sun riƙa kashe 'ya'yansu domin gudun kada su yi tarayya da su cikin abin da Allah ya ba su na arziki su ci abincinsu ko su mori arzikinsu Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku domin gudun talauci ko tsoron talauci mu ne muke azurta ku muke azurta su wato mu ne muke azurta su ku muke azurta ku ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Abdullahi dan Mas'ud yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani zunubi ne fi girma a wurin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi da halicce ka dan Abdullahi dan Mas'ud ya sake tambaye shi ya ce thumma ayyu sai kuma wani zunubi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taqtula waladak makhafatan an yad'ama ma'ak kashe dan uwanka domin gudun kada kashe danka domin gudun kada ya ci abincinka ko da ka za ka ga bawan tarihi ko a fadin tarihi na rayuwar dan adam a bayan kasa lokutan da arziki yake baje-baje cikin al'umma kowa ya samu abin da yake bukata na wadata to a lokacin za ka samu kashe da zalunci rashin kwanciyar hankali ya fi yawaita sama da lokacin da abubuwa suke ba su wadata a hannun kowa da kowa ba Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirin cikin wannan aya yana cewa al-arabu idha kana al-khasbu wa busita alaihim asaru wa qatala ba'dahum ba'dan wa ja'a al-fasad wa idha kanat as-sanatu shughilu bidhalika wato larabawa sun kasance idan aka samu lokacin aka samu amfanin gona wato wadata ta yalwata cikin su sosai wato kai farmaki kama junan su a matsayin bayi ya waita sannan su rika kashe junan su barna ta bayyana amma idan aka shiga cikin hali da yanayin fari kowa sai ya shagalta da kansa kowa sai ya koma ta kansa yake sannan yana nuna maka cewa idan suka shiga wadata wannan samun wadata din yakan sa su fara tunanin zalunci ta'addanci da nuna isa da nuna jiji da kai yayin da kuma suka shiga cikin wata wahala su kowa nafsi yake shine wanda yake gaskata faɗin Allah subhanahu wataala walau basatallahu rizqi li ibadihi labaghaw fil ard da Allah zai shimfiɗa arziki ga bayinsa to da sai su rufe zalunci a bayan ƙasa rashin wadatuwa yakan sa mutum wani lokaci ya koma ga Allah tunaninsa ya koma ga ubangijinsa neman taimakonsa da kaskantar da kai lokacin ubudiyya ga Allah subhanahu wataala shi yasa za mu ga yawancin waɗanda suka yi ƙabin annabawa suka rike yadda da yin imani da annabawa su ne talakawa su ne farkon waɗanda suke imani da annabawa kuma su ne mafiya yawa a cikin mabiyansu wa ma nara tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badi'ir ra'i wato ba mu maganin waɗanda suke bika face su ne waɗanda suke kaskanta cikinmu gidadawa sannan za mu ga mafi karancin waɗanda suke imani da annabawa kuma su ne suke imani da karshe-karshe su ne masu wadata su ne za ka ga karshen waɗanda za su yi imani da annabawa kuma su ne karshen wato mafi karanta a ciki yasa za mu ga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da Hiraqul yake tambayar Abu Sufyan su wane ne suke bin sa masu rauni ne wato talakawa ne ko kuma masu wadata manyan mutane wato afa'un nasi tabauhu am ashrafuhum wato manyan mutane manyan gari ne suka yadda da shi ko ko a talakawa ne sai Abu Sufyan ya ce bal du'afa'u talakawan cikin su suka fi yadda da shi to shine Hiraqul yake cewa ai haka ma su ma annabawa suke haka annabawa suka kasance masu rauni su suke bin wato yawanci su ne mabiyan annabawa don haka Allah subhanahu wataala ya daidaita rayuwar dan adam da kuma kamala hankalinsa domin yana kara tsawon rai hankalinsa na kara cika kuma a hanyoyi da dabaru yadda zai kara wadatar da kansa kuma yana kara buɗe masa to da zarar kuma duk yana da yawa kuma a lokacin sai ya kasance dan adam ya shiga barna a bayan kasa haka sai Allah ya zaba wa dan adam gajarcin rayuwa da kuma kamalar hankali cikar hankali da ya zaba masa tsawon rayuwa da kamalar hankali za a samu albaghyu wa zulmu wal inhiraf za a samu zalunci da ƙetare iyaka da karkacewar hanya da kuma Allah ya zaba wa tsawon rai to da kuma babu abinda zai gyara masa duniyar sa illa a rage masa kuma hankalinsa domin wannan ne shi zai sa a samu tawazun a samu balance a cikin rayuwa amma kuma idan aka rage masa hankalinsa kuma zai fahimci wahayi wanda Allah subhanahu wataala yake wa annabawa ba ba zai fahimce shi yadda ya kamata ba za a samu tawaya ba haka kaga ashe ba a samu matsala ta fasal addini an kuma shi kamalar hankali cikar hankali za a samu kamala wato ta cikin fuskar za a samu wato kamala ta fuskar hankali kuma za a samu barna domin arziki da samun sa zai yawa in aka samu rage masa kuma za a samu barna wajen fahimtar wahayi dan haka sai zamana babu abinda zai gyara wa dan adam addinin sa da rayuwarsa ta duniya illa a bashi cikakken hankali kuma a rage masa tsawon rai da zai yi za mu ga mutanen farko wato kamar a ce magana mutanen annabi Nuhu annabi Hud Adawa annabi Salih Samudawa za mu ga waɗannan al'ummomi sun zama masu yin tsawon rai ne suna kan daɗi a duniya saboda abinda suke gada na ilimi bai kai abinda yanzu ɗan adam yake gada ba saboda lokacin ne farko-farkon kafuwar duniya saboda haka abinda za su gada daga waɗanda suka gabace su kaɗan ne domin waɗanda suka gabace su ne 'yan kaɗan ne don haka sai ya zamana suna yin tsawon rai saɓanin yanzu al'ummomin da suka gabata da yawa abinda za mu muke gada daga wajensu kuma yana da yawa ba haka sai ya zamana babu abinda ya fi dacewa da ɗan adam sai a rage masa tsauransa ba a rage masa hankalinsa ba don a samu wannan balance na rayuwa domin ba addini yana gyaruwa ne da yawan da kamalar hankali ba da tsawon rai ba domin za mu ga annabi Muhammad alaihi salam Allah ya ba shi tsawon rai ya yi duke na mutane su wazi ya zauna shekara 250 amma kuma ɗan kaɗan ne su yi imani da shi don haka daɗewarsa ba ta sa sun amfana da tsawon ran da ya yi ba bal sun yi ta ja da shi ni kullum ba da autum da takfira lahum ja'alu asabihum fi azanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ce duk sanda da kirawo su domin su musu gafara su sa hannayensu ɗan yatsunsu a cikin kunnayensu daga tufafinsu su rufe kawunansu su ba za su gan shi ba ba za su saurare shi ba za su ji shi ba da kunnuwansu ba ma za su gan shi da idonsu ba kawai su ci gaba da girman kansu su ɗore a kan abin da suke yi na ɓarna cewa ba za su dawo baya ba kaga wannan ya saba wa manufar da ta sa Allah ya yi ɗan adam a bayan ƙasa kuma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun Allah ya yi mutum da aljanna su bauta masa shi yasa za ka ga a alƙur'ani ko a sunna babu inda aka yabi tsawon rai shi kaɗai sai dai a yabi tsawon rai tare da kyakkyawan aiki wato tsulul umri wa husnul amali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma inni as'aluka tsulul umri wa husnul amali ko kuma khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu da ce mafi alkhairin ku shine wanda ya yi tsawon rai amma aikinsa ya kyautu wato ya yi kyakkyawan aiki a cikin rayuwarsa amma za mu ga yaron da bai balaga ba ba fara rubuta masa alhaki ba idan ya mutu wannan ba abin suka ba ne saboda bai kai lokacin da za a fara cajin shi da ya yi wasu laifuffuka ba wannan shi ne hikima ta ya kasance rayukanmu ba su cika tsawo ba amma kuma Allah zai ba mu kamara hankali a cikin waɗannan shekaru da muke a duniya ya zama muna fahimtar wahayi sannan kuma arziki bai zama baje-baje ba kowa da kowa ya zama yana da arziki a hannunsa kuma idan ya zama haka to zai zama na barna za ta yawaita Allah subhanahu wataala yana cewa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana dagawa domin ganin ya samu wadata daga ganin ya samu wadata zai tashi dagawa shi yasa babu wanda zai amfana da dukiya sai wanda Allah subhanahu wataala ya gyara masa zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal mal salih lirajul salih ma dalla da dukiya ta kwarai wani mutum na kwarai dukiya a hannu irin sayyidina abubakar a hannu irin sayyidina usman a hannu irin su sayyidina sa'ad ibn abi waqqas a hannu irin su abdurrahman ibn auf dukiya ce da al'umma za ta amfana da ita arziki ne da al'umma ta amfana da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nafa'ani malu abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfana da dukiyar sayyidina abubakar fiye da yadda ya amfana dukiyar wani daga cikin al'ummarsa. Kaga irin wannan dukiya da ta haɗu da kamalin hankali da sanin wahayi da shi ne suke amfani, amma duk sanda dukiya ta zo tare da jahiltar abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabawa da jahiltar inda manufa da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam a bayan ƙasa sun tana zama ɓarna. Da za mu ga duk ƙasashen da ake cewa sun ci gaba ta fuskar rayuwar duniya, ta fuskar arziki, ta fuskar abin nan, za mu samu rayuwa ce da suke yin ta cikin ƙazanta, rayuwa ce da ake yin ta cikin rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali da ainihin fargaba. Domin a kowane lokaci ya zai iya kashe ubansa, a kowane lokaci miji zai iya kashe matarsa, kuma matar ta kashe mijinta, a kowane lokaci aboki zai iya yaudarar abokinsa ya kashe shi ko shi ya kashe abokinsa. Rayuwa ce wanda ana yin ta cikin fargaba da tsakani, ba kwanciyar hankali, ba amincewar juna, saboda an yi nisa da wahayi na Ubangiji. Domin babu abin da yake sa ɗan adam rayuwarsa ta daidaita ta zama ta tafi a kan turba sai wahayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabawa. Domin duk wani abin da baka san shi ba, ba ka iya ganin shi, ba ka hango shi, to za ka iya sanin ya za ka bullo masa ba. Gobe wani abu ne majhul a gurin kowane halitta, ba wani ɗan adam bai san me zai faru gobe. Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, haka ba wanda ya san abin da zai faru gobe. Tunda baka san me zai faru gobe ba, yana da wuya kuma ka iya sanin ya za ka tafiyar da rayuwarka ta yadda idan abin da zai zo gobe bai dace da abin da kake bukata ba ka kauce masa, ba ka sani ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa ɗan adam tsarin da kansa zai iya tafiyar da rayuwarsa, ya kauce wa abin da zai cutar da shi, ya kuma amfana da abin da zai amfanar da shi. Shi yasa za ka ga dukkan wata ƙasa ko wata al'umma ta cimma wata maslaha a rayuwarta, to za ka ga cewa maslahan nan kafin a gano ta ana ɗaukan dogon lokaci, yayin da wahayi kuma idan shi ne zai baka bayanin zai taƙaita maka shi. Nataiji ne wanda ba za a iya gane su ba, wato wani sakamako ne da ba za a iya kaiwa gare shi sai da wata lokaci mai tsawo, amma wahayi zai iya taƙaita maka shi cikin ƙanƙanin bayani, kuma cikin ƙanƙanin lokaci mutum ya fahimce shi. Shi yasa duk wani alkhairi da za ka gani ko wani gyara da za ka gani a cikin wasu ƙasashe ko a cikin wasu al'ummomi, to za ka samu akwai wani ƙurƙushi na annabci, wato wani ƙurƙushi na koyarwar annabawa da yake cikin wani alkhairi. Wato alkhairi ne ba wai ya zo ne haka kawai ba, sai da hasken wani abu na annabci ko dai bakayan nubuwa, wanda babu wata al'umma da annaba ba su cikin su, in min ummati illa khala fiha nadhir, babu wani wata al'umma ba ce sai da wani manzo mai gargadi ya biyo ta cikin wannan al'umma. To akwai abubuwan da annabawa suka koyar suka bari, za a iya samun burbushin su ko ina kasashen Turai, kasashen Amerika, ko ina kasashen Afirka, za a samu bakayan nubuwa, wani abu da annabawa suka bari na koyarwa. To a inda wannan ushin koyarwar annabawa take, to anan ne alkhairin yake. Shi yasa za ka ga dukkan wani abu da adam yake takama da shi za ka samu asalin sa koyarwar wahayi ce. Sai dai kawai canza masa suna, a kira shi da wani suna daban, kira shi da wata dokar kasa ko constitution ko wani abu, sannan kuma a kara masa wani abu da ya kamata a kara ba, ko a rage wani abin da ya kamata a ce an samu a cikinsa. To wannan ne zai sa ka ga al'umma ta samu wani haske ta wannan bangaren, wato kan wani abin da ka ga wato an kaucewa hanyar Allah gaba ɗaya a cikinsa, to ba za ka taɓa ganin alama haske tare da shi ba. Shi yasa za ka ga idan karanta tarihin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka wuce, za ka ga cewa in ka ji wani abu na yabo a cikin wannan al'umma, to za ka samu cewa iya ɗan bigire ne da ta kasance wato ta rike wani abu na koyarwa al'umma, na koyarwa annabawa. Akwai maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ke yinta cikin littafin Sarimul Maslul, yake cewa laysa fil ardi mamlakatun qa'imatun illa bi nubuwatin aw athar nubuwa, ce babu wata masarauta a duniya face sai ga annabci ko wani burbushin annabci. وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات، ce duk wani alkhairi da ka gani a bayan kasa to wani abubuwa ne wato shine na annabci a wannan gurin koraka inda duk kaga an rasa wani koyarwa ta annabci ko gurbin annabci to zaka samu wani alkhairi a gurin ba irin wannan magana a Ibn Khaldun cikin tarihinsa ya yi irinta inda yake cewa addu'alul ammatu al-ammatu al-istila al-azimatu al-mulk aslu haji imma min nubuwatin aw da'wati haqq duk wasu kasashe da suka cewa sun yi mamaya ko kuma sun kafa wani mulki mai girma to zaka samu asalin wannan kasashen addini ne kafa su ko dai annabci ko kuma wata da'awa ta gaskiya wasu ko dai ta hanyar annabi ta hanyar wani mai da'awa wani mai kira zuwa ga Allah da ya biyo su cikin wani al'umma ya kafa ta saboda haka wannan shine zai sa a samu wato wannan daula ta tsayu ta kafu saboda haka shi dan adam ko ya ki ko ya so ba zai samu jin daɗi a rayuwarsa ba sai ya bi shiriyar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa tun farkon saukar da annabi adam ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da annabi adam alayhi salam yake cewa fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa cewa ga shiriya ta nan wanda duk ya bi shiriya ta to ba zai tace ba ba kuma zai sha wahala ba wato idan har dan adam zai bi shiriyar Allah subhanahu wataala shine tsarin da ya saukar wa dan adam ta hannun annabawa to shine ba zai shiga fagamniya ba zai shiga kamakama ba sannan kuma ba zai sha wahala ba wato abinda nan yake nuna cewa da zarar ya bar wahayi da Allah ya ba wa annabawa to shikenan zai shiga fagamniya zai shiga kamakama zai shiga rudani da ya dau wannan gobe ce bai yi masa ba gobe a ce kaza gobe a saki wanda za mu ga cewa duk rayuwar mu haka ta koma a yau kamakama yau wanda ya zo da nashi tsarin wani ya zo ya kwanta kalar da shi ce wannan tsarin ya gano cewa ba zai iya tabbatarwa da al'umma jin daɗi ba da walwala shi kuma ya kana shi shi ma gobe bayan wani ya zo ya watsar da nashi ko amma in aka ɗauki na ubangiji subhanahu wataala to yadda ya ce fala yadhillu wala yashqa dan adam ba zai shiga fagamniya ba ba kuma zai shiga wahala ba Allah subhanahu wataala ya sani dace
amin sun malai malalai saka alkari kada mu tafarko a yau chat ki assalamu alaikum malan shin ya kamata a ce maza yiwa mata ruqya
to idan muharrami ne ko kuma miji ne wannan daman babu iskali a ciki wato muharrami zai iya mace matarsa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance tana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ruqya lokacin da yake rashin lafiya tana yi ta tofa a hannunsa sannan ta shafe jikinsa shi wannan babu iskali a cikinsa babu wani matsala idan ba muharrami ba ne wato wanda yake iya aurenta ne wanda ba muharraminta ba to wannan ya halatta yi mata karatun alkur'ani amma da sharuɗa na farko ya kasance babu khalwa wato ba su kaɗaita shi da ita ba kasance akwai muharraminta ko mijinta a guri idan matar aure ce idan ba matar aure ba ce zama akwai muharraminta ko mahaifinta ko wani ko ɗanta ko wani wanda yake tare da ita kasance yana gurin sannan na biyu ba zai dauki hannunsa ya dura a cikinta ba sawa'un da lullubi a cikinta ko ba lullubi wato ba zai dauki hannunsa ko dora a kanta ba ko kafadarta ko bayanta da sunan zai mata ruguya don kada wani ya ce ai idan ta rufe kanta ko ta lullubi zai iya dorawa ko ya sa safa a hannunsa wani duk bai halatta ba ba a halatta wa mutum ya shafa matar da ba muharramarsa ba ko ba matarsa ba don ya saka wani abu a hannunsa ya sa safa a nasu ya shafa jikinta ko kuma a jikinta da kaya a jikinta ko kanta ɗankwali zai iya dafa kanta wannan bai halatta ba saboda haka idan zai yi mata karatun alkur'ani daga inda take gaban muharraminta ko mijinta sannan kuma ba zai ɗauki hannunsa ya ɗora a kanta ba to wannan babu komai shi ma ya halatta amma idan har aka kashe ɗaya daga cikin sharuɗan nan to ya zama haramu.
To sai wanda take cewa idan mace ta yi wankan haila sai kuma ta ga wannan kasar to ruwan hanta to sai ta sake wanka ne daga Ummu Kausa
a shi wannan qasatul bayda da ake gani alama ce ta cewa jininta ya zo kashi ya dauke idan ya kasance ta gan shi da farko ta yi wanka sai kuma ya sake fitowa to wannan ba shi ne jinin tsada ba haka ba za ta sake wanka dan bayyana su ba kanka ana so kafin ta yi wanka din tabbata cewa jinin ya dauke musamman lokacin da ta ga wannan alamar dukewar jinin to sai ta yi wanka idan ta yi wanka kuma da zai zo amma da irin wannan sigar to ba za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada ba
ta sai sakon Ali dan Fulani dan Maliki yake cewa malam yana jin wasu idan za su yi sallama suna cewa salamullahi alaikum shin hakan daidai ne
ne babu komai in mutum zai yi sallama ko ce assalamu alaikum ko salamun alaikum ko salamullahi alaikum duk sallama ce siga ce ta sallama kuma kowace mutum ya yi ta yi
sai shi ko ne ke cewa malam shin ya halatta ko kuma daidai ne mai gida ya rika shigowa gida ba tare da ya yi sallama ba
abin da ake bukata lalibin da Allah subhanahu wataala ya yi mana shine in za mu shiga gidajenmu ku yi sallama idan da kaltun zuciku ku sallimu ala anfusikum sai idan kun shiga gidajenku ku yi wa kawunanku sallama wato ku yi wa kawunanku sallama ko da ba kowa a gida ana so ka yi sallama sallaman nan shine roƙa wa kanka aminci balle kuma ya kasance akwai mutane a ciki sai fa sallimu ala ahliha ku yi sallama ga waɗanda suke cikin gida haka ba daidai ba ne mai gida ya shiga gidansa babu sallama
tukai sako na gaba da yanzu yake cewa malam ya kasance baya karatu yanzu kuma ya shirye kuma yana son ya fara karatun hadisi shin daga ina ya kamata ya fara
to duk sanda mutum yake so ya fara karatun ilimi to na farko dai ya nemi malamin da zai koya masa ilimin da yake so ya fara koya sai kuma malamin da zai nema shine zai fahimci yaya wato mustawansa yake na karatu level din karatunsa shin yana bukatar ya fara daga kaza ne ko daga kaza shi kuma shi zai tantance masa littafin da ya kamata ya fara da shi ba wai shi zai je wa malami da littafin ba ya ce na zo koya min littafi kaza sai ya bar wa malamin ya zaba masa littafin da ya fi dacewa
ta sai Mubarak Ado Abubakar yake cewa malam saurayi dan shekara 23 ne amma farfura ta fito masa aka zai iya tura gashin sa da bakin yayin
ba a rufe farfura da bakin launi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam farfura ta fito yaro ne ko tsoho duk farfura ce ta yaro da farfura ce ta babba farfura ce babu bambanci na zai tura sai dai tura ta da wani abu da wani launi ja ko wani launi amma ba da baki ba
sai ke ce assalamu alaikum daga Mukhtar Tona shin menene fallar yin umara a cikin watan maulidi
to babu wani abu da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan fallar yin wata abin nan umara a cikin watan rabiul awwal abin da ya zo na fallar umara shine wanda ya zo a cikin umara cikin ramadan wannan yin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna umratu ramadan ta'jilu hajjatan bai ko ta'jilu hajja yin umara a ramadan tana jiki da hajji ɗaukarwa tana jiki da hajji tare da ni wannan shine abin da ya tabbata cikin sai abin da ingantaccen hadisin sa amma a wani wata ba wannan ba babu wata riwaya sahihiya kuma mai rauni ko da mai rauni ce babu daga annabi sallallahu alaihi wasallam
da sai shi kuma ne ke malam menene hukuncin wanda ya zo masallaci daga ana sallah bai ƙara tsoro ba ya yi ruku'u a can gefe daga Ahmad bin Jamariri
da ya ruku'u a can gefe ya ƙara so daga cikin sahudin ko ba ya nan ya gama sallarsa tambayar ba ta cika ba idan da ya ruku'u ya ƙara so cikin sahu wannan babu komai ya tabbata haka ta faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Bakr haka kuma ya tabbata daga Abdullahi bin Zubair yana cewa ma yana daga cikin sunna idan mutum ya zo masallaci ya kula cewa zai rasa raka'a yana iya ruku'u ta bayan sahu sannan ya ƙara so ya shigo cikin sahu amma idan ya yi ruku'un a bayan sahu kuma ya ci gaba da sallarsa a nan ya ƙara sawa shiga cikin sahu tun ba shi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata li munfaridin khalfas saf illa fi saf babu sallah ga wanda ya ware shi kadai a bayan sahu sai ya shiga sahu
ta sai mai sako na gaba yake malam mutum da ya bashi aiki a matsayin sa na mai sana'ar hannu sai kayan aikin suka yi ragowa shi kuma sai ya amfani da ragowar kayan ba tare da ya gaya wa mai kayan ba amma lokacin da zai gaya masa kudin aikin da ya masa sai ya rage adadin kudin a matsayin kayan da ya amfani da shi shi mai yanayi matsayin haka
idan kudi ya bashi ya soyo kaya sai su kai saura ka da ya tashi biyansa sai ya rage cikin kudin da zai biya shi wasu kamar ya mayar da masa kudin kayan kenan wato kamar kayan sun yi saura sai mayar masa kudin kayan ya rage kayan wannan babu komai a ciki amma in kayan ya bashi wato ya bashi material din da zai masa aikin da shi sai ya rike ya kai saura sai ya rike ya yi musu farashi masa kenan kaga anan ya rike abinda ba nashi ba ya yi cinikin da ba izinin mai kaya saboda wannan cinikin da ya bayyi ba akwai bambanci tsakani ya baka kuɗi ya ce gashi ka soyo kaya idan ka soyo kaya sai ya zamana a cikin kayan da ka soyo ya baka misali 10,000 sai ya zamana akwai rarar 1,000 kayan 1,000 da suka yi saura cikin lissafi sai ka cire wannan 1,000 ɗin cikin lissafin kuɗin aikinka sai ka riƙe kayan a madadin wannan 1,000 ɗin wannan babu komai tun da man kuɗi ya baka kuma kuɗi ka mai masa ba ka shi kansa kayan a lokacin ba lallai ya amfane shi ba amma idan kayan ya kawo maka shi ya kawo material ɗin da kansa to bai kamata ka riƙe kayansa ba a matsayin su ne kuɗinka tare da cewa bai san nawa farashin nawa kai musu ba ba kuma tare da yadda su ba.
Tattun ne ce assalamu alaikum malam Kabir ce ita ce shi mazaunin Kano ne amma kuma yana zuwa gida Niger to malam idan ya je gida zai yi wata biyu shin zai yi sallar ƙasar ne har ya dawo ko kuwa zai cika sallah ne daga Ibrahim Badawa ne a wani.
Shi mutumin Niger ne mazaunin Najeriya so mutumin Niger ma'ana iyalansa suna Niger don iyalansa suna Niger a nan Najeriya yana zuwa yi wata sana'a ne koma to in koma cinan inda iyalansa suke shi ne karinsu haka ba zai amma idan ya fitaro iyalansa wato matarsa ya kawo ta nan suna zaune sai ya tafi can ganin gida wajen iyayensa ko wajen wasu danginsa wannan zai yi kasaro saboda inda iyalansa suke wato matarsa nan ne garinku ko da kuwa ba ana aka haife ka ba ko da zuwa kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira zuwa madina da iyalansa sai zama da madina ne garinsa sai ya je makka to kasar da yake duk da cewa ga gidansu nan ga gidan iyayensa da kakanninsa zai yana makka to amma yanzu tunda ba iyalansa nan ya zama baƙo a nan ya zama matafiya a nan sai ya kasaro da haka ka je Niger babu iyalanka a can za ka yi kasaro amma idan iyalanka suna can su babu maganar yin kasaro ko yanzu kana da iyalai a nan kana da wasu a can matanka biyu ɗaya a nan ɗaya a can duk inda kake a gida kake ba za ka yi kasaro ba.
Sai wanda ya ce assalamu alaikum malam dangane da yanka ne ya ce a ƙasar Saudiya ma ya ga cewa ana yanka da inji shin ya halacin cin naman da aka yanka da inji ɗin sako daga abban gabari.
To ban san yane irin yanka ya ga ana yi ba wato inji ne kamar wuka da za a sa shi a yi bismillah a yanka a yanke waɗannan jijiyoyin zini ya zube kuka inji ne da yake matsi makure dabba har ta mutu wanda ina zaton wannan na biyu ba shi ɗin ba ne injin da za ka gani in har ka gandun nuna da gani ba ina zuwa na sha zuwa abbatuwansu kuma yanka ne mahauta ne suke yankawa da wuka kamar yadda muke yanka haka suke to a kaddara ma kuma ta kila daga baya an samu wani technology da wuka kawai ma za a yi ta yankan in har za a yi bismillah yayin da za ta yi yankan shi kenan daidai yake da kama da hannunka ka dadara wukar daidai yake wannan amma da sharɗi ya zama an yi bismillah amma idan injin matsi dabbar yake ko shokin dinta yake kamar wutar lantarki ta mutu wani bai halatta a ci ta ba wanda shine wasu daga cikin kasashen turai ko kuma yawa daga cikin kasashen turai za ga in ba inda ake yanka irin na musulunci wasu za ka samu ko shokin ne ko ko a shaki dabba ake ta mutu babu jinin da yake zubewa a damar maso da ake faɗa wanda shine zai sa dabba ta zama tsakakkiya halal haka in wannan ne to bai halatta a cikin kan ba wanda Saudiya ba na jin yadda ake a wasu kasashen turai na matsa dabba ko shukin inda ba shi ne za ka gani ba.
Ne kuwa yake cewa assalamu alaikum daga Umar Ibrahim Abu Abdurrahman yake cewa malamin yana tambaya ne akan wanda yana da ikon baiwa addini hidima amma kuma ba ya yi shi ko wanda yake in sai a rika cewa zafin addini ne shin zai iya dainawa.
To wanda Allah ya bashi dukiya ko ya bashi wani dama ko ilimi ko ya bashi rami zai taimaki addinin sa bai taimaka ba su kan tsewa domin duk abin da ka yi man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha, wace wanda duk aiki mai kyau dan kansa wanda ya muna nama duk kansa, saboda shi dai addinin Allah da kokarin mutum ko ba kokarin sa Allah ne yake tunkula shi gaba. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun walau kariha al-kafirun, shine ya aiko da manzansa da shiriya da addinin gaskiya dan ya dora shi ya bashi rinjaye akan kowane addini ko da ko kafirai ba sa su, haka Allah shi yake tunkula addinin sa gaba da irin kyawawan halaye da kyakkyawar koyarwa da wannan addinin ya kunsa, ko da ko su masu addinin sun watsar da shi ba su rike shi ba kuma sun masa rikon sa kan harka shi, wannan ba zai hana addini ya ci gaba ba. Shi yasa har kullum za a ga addinin musulunci ana ta karɓarsa ƙasashe inda ba aka fiya ƙasa kuma na aka karɓarsa, za ka samu su musulmin su wasu ma suna ƙyaman a ce musu musulmi ne, suna ta ƙoƙarin ɓoye kansu suka kira su musulmi, amma kuma addinin musulunci yana ta samun karɓuwa. Walaka mutumin da ya taimaka ya yi dan kansa, mutumin da daki ne ya cutar da kansa ne ba wani ya cutar ba, kuma da Allah subhanahu wataala ya baka kuma ya baka zuciyar yi, to kana yi ne dan Allah ba dan wani ba, don haka yabon wani ba zai sa ka ƙara ƙaimi ba, kuma da sukan wani ba zai sa kuma ka ja da baya ba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke ta fuskantar ilmantarwa da karanta da addini ya yi da'awarsa, munafikai cewa suke sarrafa ulai dinuhum, ta ku kalli mutanen nan addinin su ya ruɗe su har sun yadda su halakar da kansu ko su mutu su ba da dukiyarsu don addinin su ya ci gaba, kai wannan sun ruɗu addinin su ya ruɗe su, irin wannan ne. Saboda haka babu wani abu da zai sa harkar shiga tunani, bala yi don Allah. Allah na cewa kula amalu fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ce ku yi aikinku Allah zai ga aikinku da manzansa da mu'minai, aikin da kuke Allah yana gani, kuma Allah subhanahu wataala zai nuna manzansa abinda kuka yi in yi farin ciki da aikinku, haka nan mu'minai da kuke tare da su suna ganin aikin da kuke kuma suna muku kyakkyawar addu'a. Saboda haka ka ci gaba da aikinka ba ruwanka da surutu mai surutu.
Sai sako na gaba yake cewa malam, menene hukuncin mai haɗa salloli saboda aikin ofis ko kuma wani aiki na daban?
To shi da Allah ya halicce shi a duniya saboda ya bautarsa, a ran yin aikin ofis Allah ya yi shi duniya ba, cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ce ban halicci mutum da aljan ba sai su bauta mun, bautar ita ce farko. Aikinka na ofis ko kasuwancinka wannan wata wasila ce, wani tsani ne da za ka samu abin da za ka rayu da shi domin ka bauta wa Allah, haka shi mumini rayuwa yake na bautar Allah ba yana zuwa duniya bane kawai dan ya ji dadi ya hole ya mure, saboda ba daidai bane ka fifita wani abu na rayuwar duniya akan ibada wacce ita ce asalin abin da Allah ya halicce ka saboda shi. Yawa mutane suna rayuwa amma sun manta manufar da Allah ya halicce su, mutum ba zai tuna da Allah ba sai lokacin da ya ji wata damfa daga ubangijinsa, lokacin da ya shiga wani hali na kankanikayi da matsuwa, to a lokacin da zai tuna yana da ubangiji. Wadda rake bo filful ki da Allah mukhlisi, da sun shiga cikin jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa ta fara jin su suna kokarin halaka su, to lokacin ne za su fara kiran Allah suna tsarkake addini gare shi. To ba irin wannan tsoron ake so ka zama kana da shi ba, ya kamata ka rika sanin manufar da Allah ya halicce ka a duniya, ya yi waka a duniya ne don ka bauta masa, karshen tafiyarka shine ko gurin shi zaka fice. Dukkan munan tafiya muna cikin tsakiyar tafiya ne, wannan rayuwar da muke tafiya ake yi, ina za a je Allah za a je a gaske. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi, yace ya kai dan adam kai mai fafutuka ne zuwa ga ubangijinka kuma za ka haɗu da shi. Saboda haka ƙarshe dai kamar yadda Allah ya ce wa ila Allahi al-masir, makoma dai zuwa ga Allah ce. Za ka kana ta tafiya yanzu sai dai ka wayi gari kawai ka ganka a gaban ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa za ka ga ubangiji subhanahu wataala yana wato nuna abin mamaki na waɗannan mutane waɗanda ga su sun yadda akwai ranar lahira, amma kuma aikin da suke yi aiki ne na mutanen da ba su yadda akwai lahira ba, kamar ma ba su yadda akwai mutuwa ba. La yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim, da shi yanzu su waɗannan ba sa tunanin cewa ba za a tashe su ga wani yini babba, basa tunani yau mai hukumun nasu li rabbil alamin ana da mutane duk za su tsaya gaba ga ubangiji to haka aiki da suke har ma kamar ma kai kace ba su yadda cewa akwai ranar kiyama ba saboda haka ba karamin hadari bane mutum ya rika wasa da addininsa saboda wani abu na rayuwa wanda dan walkiya ce ba za a neme ta a rasa saboda haka ba da jimawa ba duk tsoron da ka yi a duniya ba da jimawa ba za ka ganka a cikin kabari a lokacin kuma babu abin da zai cece ka babu abin da zai amfane ka sai ayyukanka za ka kaga bai kamata ka yi sakaci da wannan ba saboda wani abu da kake so ka tara a na duniya wanda za ka so ka bashi.
Sai lura tsale sinela yake cewa malam menene hukuncin mai arzikin da ya mutu baya zakka?
Hatsari ne mutum ya mutu baya zakka domin abin da ya tara na arziki a ranar dukiya ma ya mutu baya zakka da shi Allah zai masa azaba dan dukiyar Allah zai dora masa da afa cikin wutar jahannama yana kinkimarta kuma ubangiji subhanahu wataala yana kunna shi da ita a cikin wutar jahannama. Allah subhanahu wataala yana cewa allazina yakunizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin aleem yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanantum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ubangiji yake cewa waɗanda suke taskake dukiya ba sa ci da ita fi sabilillah to ba sa ciyar da ita ciyarwa ta wajibi ba kuma sa taimakon addinin Allah da ita lokacin da yake bukatar taimako. Allah ce fa bashirhum kai musu albishir ba da abin da zai faranta musu rai ba a'a bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi. Allah ce yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam ranar da za a narka ta ita wannan dukiyar a cikin wutar jahannama wato kuwa biha jibahuhum a rika yin lalas da ita a kan goshinsu wa junubuhum da gefansu wa zuhuruhum da bayansu ana ce musu haza ma kanastum bi anfusikum wannan shi ne fa abinda kuka taskike kuka tara kuka sa account kuka rufe kuka koye a cikin gidajenku ko a cikin account ɗinku fazuku ma kuntum taknizun ku dandana azabar abinda kuka rika tarawa kaga ashe hadari ne ba kankani ba mutum ya tara dukiya ya tara dukiya baya fitar da haƙin Allah wanda shine ya bada wannan dukiyar ya aza shi a kan wakili duk wani mai dukiya ya sani fa shi wakilin Allah ne akan wannan dukiyar haka ubangiji subhanahu wataala shine ya tsara masa ya zai kashe dukiyar in ya saba masa a wajen kashe dukiyar nan to zai je ya iske sakamakon da ba zai masa daɗi ba Allah kiyaye shi.
Sai sabon da ya zo na gaba ya ke cewa malam menene sharuɗa na imani daga Usman Kadawa?
Wataƙila yana tambayar rukunan imani za su sharuɗa a rukunan imani shida ne kamar yadda ya zo cikin alƙur'ani kuma ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Jibril. Jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labarin imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri ce kai imani da Allah kai imani da mala'iku kai imani da manzanni da littattafai kai imani da manzanni sannan kuma kai imani da kaddara mai kyau da mara kyau wato mai daɗi da mara daɗi waɗannan rukunai imani guda shida wajibi ne tilas ne kowa sai ya yarda da su sannan zai zama mumini idan ka yarda da biyar yarda da na shidan ba to baka zama mumini ba mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'iku ya yi imani da littattafai ya yi imani da annabawa bai yi imani da ranar lahira ba ko ya yi imani da lahira amma bai yi imani da kaddara ba to wannan bai zama mumini ba shi ka yi imani da su gaba daya saboda waɗannan su ake kira usulul iman su ne tushen imani su ne shika-shikan imani dole sai da su ne mutum yake zama mumini wanda zai kubuta daga azabar Allah ko dai ba zai kubuta daga azabar Allah gaba daya ba zai shige ta ba kuma da ya shiga idan akwai wannan imanin a cikin zuciyarsa Allah ya fito da shi ya sa shi aljanna daga ƙarshe.
Sai mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum malam Tambisa ita ce shirya akwai wata sura a cikin alkur'ani wacce idan aka jawo ta a sallah ba a yi mata ruku sai dai kawai a wuce sujjada kamar yadda ya ce an yi a wata sallar tahajjudi da azumi?
wataƙila ya ji an karanta aya sujjada ne ji ba ya tafi sujjada ya ɗago an ci gaba da karatu zai zata cewa sujjada aka tafi akwai ayoyi a cikin alƙur'ani wanda idan aka zo kansu ana faɗuwa a yi sujjada ko a sallah ko a wajen sallah ya halatta a yi ya halatta kuma a bari wato yin ba wajibi ba ne amma idan mutum ya yi yana da lada da su ne ka ji an karanto an zo daidai kan ayar sai liman ya tafi ya sujjada kuma ya dawo ya dago ya ci gaba da karatu ba wai ya yi wata raka'a ba ce a lokacin yana nan a cikin raka'a ta farko idan ta farko yake ciki ko ta biyu idan ta biyu yake ciki wannan sujjadar ba wata raka'a ce da farko
to sai shi kuma wanda yake cewa da Allah malam me ake faɗa a yayin zama na ɗaya a cikin sallah domin idan ya zauna shi ba abin da yake faɗa sai dai ya tashi haka.
To mai tambaya farko ne ko wani ne daban shi
wani ne daban wannan
to ina nufin zama na farko wataƙila yana nufin zaman tahiyya ta farko to wannan yana nuna cewa idan aka tambaye tashi take nufi yana nufin zaman tahiyya na farko bai san me ake faɗa ba
zama na ɗaya kafin zaman tahiyya ɗin wanda an ɗago za a koma sujjada
ko yana nufin zama tsakanin sujjada biyu to kaga in yace zama na farko ai za a ɗauka zaman tahiyya zama tsakanin sujjada biyu zai ce me ake faɗa tsakanin zaman da ke tsakanin sujjada biyu wannan zaman ai akwai shi a sujjada a raka'a ta ɗaya akwai a raka'a ta biyu akwai har a masallah akwai wannan zaman tsakanin sujjada biyu abinda ake faɗa rabbi ighfirli warhamni ko rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ana faɗar haka ko rabbi ighfirli rabbi ighfirli kana iya faɗar haka wato ka dago daga sujjada kana nuna kafin ka tafi sujjada ta biyu sai ka ce rabbi ighfirli rabbi ighfirli sai ka tafi ko rabbi ighfirli warhamni wa wahdini wa afini wa zukni ya zo ana faɗa
to sai wannan ce assalamu alaikum malam dan Allah ya ake sallar istijaba yana nufin wai sallar biyan bukata
salatul haja ke
salatul haja
to salatul haja hadisin da aka rawaito salatul haja bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske saboda haka babu ma batun kai wata salatul haja in kana da bukata a gurin Allah to ko dai kai istikhara ka nemi zabi na ubangiji ko kuma a aka yi addu'a in wani abu ne da ka tabbatar da cewa alkhairi ne kai addu'a ko a cikin sujjada ka ko a bayan tahiyya ka kara tahiyya ko bayan ka gama sallah ko bayan ka yi azumi ko dai ka yi wani aikin alkhairi ka yi karatun alkur'ani ka yi sadaka ka yi tawassuli da wannan ka roki Allah ya biya maka bukatar ka ta alkhairi amma babu ta salatul haja da zai tunta hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi a cikin jami'u tirmidhi amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske
to sai na kuma yace assalamu alaikum malam shin zai iya sanya alam domin ya tashi cikin dare ya yi addu'a
to bai matsalar anan har za a yi tambaya wuce ta
wani kuma yake ta assalamu alaikum malam tambayar ta ce wanda aka bashi ajiyar kuɗi na marayu sai aka ce ya rika juyawa yana ajiye musu wani abu shi ma yana cire nasa malami shirya ta tana da kan haka da kiyayewa a haƙƙin bahaya sako daga al-mustafa hoto da dan marke
Allah yana cewa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum Allahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih wa law sha'a Allahu la'anatakum inna Allaha 'azizun hakim Allah yake cewa suna tambaye ka game da marayu Allah ya ce ka ce da su islahul lahum khair kyautar tijara musu wato ai musu gyara a kyautata musu shi ya fi alkhairi wa in tukhaliquhum kuka cutanya da su wato ku haɗa dukiyar ku da tasu don ku juya ku yi kasuwanci ku tsare musu dukiyar su kada zakka ta rage ta ko ta tafi yadda ita to wannan shi ma alkhairi ne Allah ya san niyyar barna da kuma niyyar gyara tun farko ma Allah ya san wane ne zai yi daliyar ya yi barna Allah kuma ya san wane ne zai yi dalilin ya gyara da Allah ya ga dama la'anatakum ya sa ku cikin matsuwa cikin wahala a ce ku yi kasuwanci amma kar ku sake ku taɓa wani abu daga dukiyar su to amma Allah subhanahu wataala bai yi haka ba saboda ya sauƙaƙawa abin nan bai haka ya halatta idan Allah subhanahu wataala ya san dukiyar wani madaya a hannunka to ko ka ajiye ta kawai sai ka rika fitar mata da zakka duk shekara ana fitar mata da zakka wannan zakkar tana rage ta zama raguwa za ta ce tana ba a juya ta da ana juya ta ne za a ga albarka za ta riga hawa-hawa to sai mutum ya aka halatta masa ko ko in yana da dukiya ya hada da tashi ya juya dukiyar, ba shi da dukiya ma ya dauki wannan dukiyar a matsayin jari yana juya dukiyar, yana daukan abin da yake ladan aikinsa, ladan wahalarsa, gwargwadon yadda inda a ce shi ne mai dukiyar haka ya kamata ya bawa wanda zai sa shi akan dukiyar, wato kada ya san kai, kada ya dauki fiye da yadda ya kamata ya dauka. Mutum abin da Allah ce balil insanu ala nafsi basira, mutum ma mai basira ne akan karan kansa, wato zai san cewa in nike da wannan dukiya kuma na ba mu wannan abin da din yana juya min, to akalla zan bashi 20 cikin ribar ko zan bashi 30 cikin ribar ni in rike sabai, ka kaddara dukiyar ce ka bayar ake juyawa, nawa za ka yadda mai juyawan ya dauka cikin 100 kai kuma nawa za ka dauka a ciki, akwai adalci a nan, sai ka ga cewa to dukiyar nan ba laifi idan mutum yana juyawa shi ya dauka so 30 cikin riba, shi kuma wanda yake da dukiya ya dauka 70 misali, ko ba laifi ya dauka 40 shi ya dauka, gwargwadon yadda kai ka san haka kasuwanci kuma da yadda ake yi in kasuwa suke yi da dukiyar su sun bayar, to babu laifi ka yi wannan, sai da wa'idu khalidun fi ikhwanukum, in uwanku ne su ma wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih, kuma lokacin da za ka yi dan farko ma kafin ka fara Allah ya riga ya san niyyarka, in ka dau dukiyar ne ka riki ta ko ka shigar da cikin harkar ka dan ka cuce shi Allah ya riga ya sani, in kuma kai ne dan ka gyara to kuma an samu matsala, kamar yadda aka san harkar kasuwa wata rana a samu wata rana a rasa wata rana a yi asara ma, to Allah ya sani ba da niyyar ka barnata masa dukiya kai ba, Allah ya sani wannan ko zai kama kan wannan laifi ba, wanda shi ne saka wanda Allah subhanahu wataala ya sanya dukiyar waraya a hannunsa ya san cewa wannan nauyi ne yake kansa, ko mai zai yi ya san ya yi shi da kyakkyawan niyya domin Ubangiji subhanahu wataala zai tallafa mishi a kan haka, in ya shiga da mummunan niyya to zai gaba daɗi. Allah subhanahu wataala yana cewa innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci, a ce bisa zalunci kenan ba bisa haƙƙin da muka yi magana ba, a ce yana kasuwanci yana ɗaukar riba gwargwadon aikinsa gwargwadon wahalarsa, wanda ba a cewa ya ci zulman, amma wanda zai ci din zalunci idan ya cuce su to ya sani yana cin wutar balbal a cikinsa, kuma ƙarshe ranar gobe kiyama zai shiga wutar jahannama akan wannan haƙƙi na maraya da ya cuce shi. Allah ya kiyaye shi.
To amin kuma amin, Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro duka da wannan muka sa ƙarshen shirin a wannan rana, sai dai kuma za ku yayi koda nan ku sakonin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba, wato rubutaccen sakon text a kan 0800 555 4443 ko kuma 0700 778 4442, haka zalika za ku yayi kuma ta sakon WhatsApp a kan 0700 360 4445, sai kuma adireshin email na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A majin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama da mu amsa wannan tambaye naku. Sai kuma Usman Usman shi ne wanda ya tattara mun sautin akan na'ura. Ana tsaye da kafan da na kasance tare da ku, da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.